بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بايان هكا أنقوى مسلمين منا وجونا غيسوة الدين المسلم شي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya wa Allah madaukakin sarki a farko da karshe, lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un. Shi ya bamu damar haduwa domin ci gaba da tafsirin Alqur'ani mai girma na masallacin Jami'ar Abubakar Tafawu Balewa a nan Bauchi, a yau 24 ga watan Ramadan na shekara ta 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 17 ga watan 5 na shekara ta 2020 miladiya. Muna ci gaba da karatu a karshen suratu Hud alayhi salam, wanda mun gama karanta kissoshin da Allah madaukakin sarki ya bamu na annabawa da alqaryun da suka rayu a cikin su da yanda suka kare. Yanzu kuma darasin mu na yau zai tattauna ne akan magana dangane da lahira, inda Ubangiji madaukakin sarki ya nuna cewa dukkan abin da ya faru na labaran mutanen baya an bayar ne domin ya zama wa'azi ga duk wanda yake tsoron haduwa da Allah a lahira. Allah ya fara da cewa inna fi dalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وبنجي مدعوك كنسركيتي a cikin dukkan abun da aka faɗa na labarai na baya, inna fi dalika, ai inna fi dalika al-madhkur min qasasil anbiya'i wal qura, a cikin abun da aka faɗa na labaran alqaryu da labaran annabawa da kuma yanda suka yi fama da mutanen su, la ayatan ai la ibra, akwai abun daukan izina liman khafa azab al-akhirah, ga duk wanda yaji tsoron azab al-lahira, wanda yawa azdu da wannan domin ya gyara don kar gaba ta baci mata, ya gyara yanzu domin gobe ta yi mata amfani. Shine wanda ya ji tsoron lahira. Zalika yawmun majmu'un lahun nas, wannan ranar ta kiyama ita ce ranar da za a tattara mutane gaba daya. Wa zalika yawmun mashhud, kuma ita ce rana ta halarta wadda kowa zai halarta, babu wanda za a bari a baya. Allah ya gaya mana cewa a cikin wato al'amari na ranar kiyama akwai wa'azi, amma ga duk wanda yayi imani da ranar kiyama, shi yasa duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada na ayi ko kar ayi, sai kaga yawanci yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama, haka shi ma Allah madaukakin sarki zaka ji ya ce haka ake muku wa'azi ga wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama. Saboda imani da Allah da ranar kiyama suna da talazumi. Imani da Allah imani ne na gaibu, imani da ranar kiyama imani ne da gaibu. To duk wanda ya hada waɗannan abubuwa guda biyu yana da tabbacin cewa Allah zai masa hisabi, ya bashi mai kyau in ya aikata mai kyau, ya saka masa da mummuna in ya aikata mummuna, to zai sa shi ya nitsu ya gyara, sai ya yi mai kyau din don gudun kar mummuna ya same shi. To shi yasa Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron azabar lahira akwai wa'azi a gare shi cikin waɗannan labarai da ayoyi da aka faɗa. Zalika yawmun majmu'un lahun nas, ai zalika yawmun yajma'un nasu fihi ajma'u, dukkan mutane za su haɗu a ranar kiyama, kamar yadda Allah ya ce yawma yajma'ukum liyawmil jam', zalika yawmut taghabun, to Allah yace ranar da za a hada mutane shine majmu'un lahun nas wadhalika yawmun mashhud wadhalika yawmun yashhaduhu Allah wal mala'ika wan nas wa jami'ul khala'iq ranar da Allah da mala'iku da mutane da dukkan halittu za su hadu shi yasa yace yawmun mashhud rana wato wadda kowa da kowa zai halarta Allah madaukakin sarki zai halarci wannan taro na kiyama shi da kansa waja a rabbuk mala'iku za su halarta wal mala'ikatu saffan saffa Allah madaukakin sarki yace hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ranar kiyama shi da kansa zai bayyana a farfajiyar kiyama sannan kuma mala'iku ma za su taru sahu sahu sannan mutane gaba daya za su zo wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada sannan dukkan sauran halittu ma Allah zai tara su gaba daya babu wanda za a bari a baya to wannan taron shi yasa Allah yace wa zalika yawmun mashhud sai ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba ma jinkirta wato wa'adin tashin kiyama sai dai zuwa wani lokaci wanda yake kididdigagge wanda aka yi lissafin sa ai illa li ajalin muhasabin bil add wanda aka yi lissafin sa ta hanyar kidaya da lissafi wanda zai fara ne daga ranar da duniya ta kare ana nan wata rana wannan duniya gaba dayan ta za ta kare kowa da yake ciki zai fita ita ma za ta rushe ta rugurguje ya zama babu kowa babu komai a cikin ta to wannan ranar tana karewa kuma sai ya akibuhu wato yawmun ma'dud sai rana kuma wanda ake lissafin zuwan sa ita kuma sai ta zo ita ce ranar kiyama shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi ma'dud amma wato addul hisab inda Allah azza wa jal abin nan wannan lissafin a wurin Allah ne madaukakin sarki kadai yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته تو wannan ranar tashin kiyamar ita ce ranar da Allah yake ce mata ma'dud wato ranar da ake yin lissafi wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni Allah ce ranar da hisabin kiyama zai zo ranar tashin kiyama la takallamu nafsun illa bi idni babu wata rai da za ta yi magana sai dai da izinin Allah wato ranar da kowa zai yi shiru kamar yadda Allah madaukakin sarki yace la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba ranar da ba wanda zai yi magana yace wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamza ranar da kowa zai yi kurum yayi shiru ba wanda zai yi magana to wannan wato taron da za a yi na inda kowa zai yi shiru shi yasa Allah madaukakin sarki yace yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni sai dai da izinin Allah wato lokaci ne na wanda ba za a yi magana ba za a yi shiru amma akwai lokutan da Allah zai bayar da izini a yi magana kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wato sun abin nan mutane ba za su iya yin magana ba wato wala yu'zanu lahum fayatadirun kuma ba za a musu izini ba ballantana su kawo hanzari ko su kawo uzuri to wannan ranar da ita ce ranar kiyama ranar da kowa zai yi shiru ba wanda zai iya magana sai wanda Allah ya bashi izini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace har annabawa ma iya maganar su a ranar shine su rinka ce Allahumma sallim sallim ya Allah ka sabuwa ya Allah ka kawo sauki ranar da kowa yana shiru annabawa ma irin abin da suke cewa kenan la takallamu nafsun illa bi idni faminhum shaqiyyun wa sa'id daga cikin mutane a ranar kiyama za a kasu kashi biyu akwai marasa rabo tababbu akwai kuma masu rabo wato waɗanda suke yan aljanna kenan faminhum shaqiyyun daga cikin su akwai tababbe wa sa'id akwai kuma mai rabo shi tababbe wato abin nan humul ladina kutibat wato huwa alladhi kutiba lahu shakawa min ahlin nar shi kuma wato masu sa'id shine alladhi kutibat lahu sa'ada min ahlil janna dan aljanna su ne masu rabo dan wuta kuma su ne waɗanda suka tabe kamar yadda Allah ya ce ashabul jannati humul fa'izu to wannan fawz din da rasu samu shi yasa Allah ya ce musu su'ada to mufrad din sa shine sa'id fa minhum shaqiyyun wa sa'id me Allah ya ce akan su
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض
فأما الذين شقوا
ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ
Ubangiji madaukakin sarki ya raba su kashi biyu wajen sakayyar su fa ammal ladina shaku amma waɗanda suka tabe marasa rabo fa finnar waɗannan suna cikin wuta lahum fiha zafirun wa shahiq a cikin wuta za ta ji su da kururuwa da shashsheka khalidina fiha za su dawama a cikin ta madamati samawati wal ard matukar sama da ƙasa suna nan illa ma sha'a rabbuk sai dai abin da ubangijinka ya so inna rabbaka fa'alu lima yurid haqiqa ubangijinka mai aikata abin da ya so ne wa ammal ladina su'idu amma waɗanda aka ba wa rabo ko kuma wa ammal ladina sa'idu a wata kira'a amma waɗanda suka rabauta gwargwadon ayyukan su fil janna sukan suna cikin aljanna khalidina fiha za su dawama a cikin ta ma damati samawati wal ard matukar sama da ƙasa suna nan illa ma sha'a rabbu sai dai iya abin da ubangijinka ya so ata'an ghayra majdud wannan wata kyauta ce daga wurin ubangijinka wadda ba ta yankewa to Allah ya raba su kashi biyu tsakanin shaqiyyun da sa'id ya ce fa ammal ladina shaqu fa finna waɗanda suke wato tababbu waɗanda ba su samu rabauta ba su kan za su shiga wuta ne lahum fiha zafirun wa shahir a cikin wuta suna da zafir az-zafir malamai da yawa suka ce shine as-sautul murtafi' min al-buka wato sauti mai ƙara mai ƙarfi wanda mutum zai yi na tsananin kuka in ya shiga cikin damuwa shine zaka ce kamar kururuwa kenan shahiq kuma shine an-nafasul murtafi' wallazi fihi sautun shani'a shine wato jan numfashi wanda yake nuna akwai sauti mara daɗi irin in mutum yana shesheka in yana kuka har yana jan sauti yana jan numfashi kana ji yana mayarwa to wannan shine ake ce shahiq to aka ce zafirun wa shahiq duka biyu ya haɗu musu suna kururuwa suna ihu amma kuma baya sa a tausaya musu wa shahiq sannan sun yi kuka sun gaji har suna shesheka suna jan wato sautin su baya bayan sun fitar ta waje suna sake mai da shi ciki Allah ya ce amma wannan duk ba zai sa a ji tausayin su ba khalidina fiha za su tadawwama a cikin ta ma damati samawati wal ard matukar sama da ƙasa sun dawwama matukar sama da ƙasa suna nan illa ma sha rabbu sai dai abin da ubangijinka ya so inna rabbaka fa'alu lima yurid lalle ubangijinka mai aikata abin da yake so sannan sai ya ce ga yan aljanna wa ammal ladina su'idu fa fil janna su kuma yan aljanna suna su kuma wanda suka rabauta suna cikin aljanna khalidina fiha za su dawama a cikin ta ma damati samawati wal ard matukar sama da ƙasa sun ci gaba da dawama illa ma sha rabbu su ma sai dai abin da ubangijinka ya so ata'an ghayra majdud ai a'tahumullahu ata'an Allah ya ba su wata irin kyauta ko kuma ko ne zama mansubun ala al-maf'uliyya ko kuma zama mansubun ala al-haliyya bi ma'ana hala kaunihi ata'an ghayra majdud ay ghayra maqtu' wato wata kyauta ce wadda ba ta yankewa, haka za ta ci gaba a cikin rayuwa hayatan abadiyatan sarmadiyya. To waɗannan ayoyi guda biyu malamai sun yi maganganu dangane da iskalin da ya nuna a cikinsu, cewa ‘yan wuta za su zauna a wuta matuƙar sama da ƙasa suna nan, ‘yan aljanna za su zauna aljanna matuƙar sama da ƙasa suna nan. To alhali mun ji a cikin alƙur'ani sama da ƙasan ai za su tashi a aiki. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Ita wannan ƙasa da duwatsun da suke kanta da dukansu Allah zai rusa su gaba ɗaya. Idza rujjat al-ardu rajjatin. Sannan ita ma sama kuma idza sama'un shaqqat. Idza sama'un fatarat. Sannan duk abin da yake cikin su shi ma zai tafi. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. To waɗannan abubuwa da za su tafi kuma Allah ya ce matukar suna nan, sai waɗansu malamai suke fassarawa da cewa na farko kamar da Ibn Jarir al-Tabari yake cewa dama Larabawa suna amfani da wannan lafazi don su nuna abu zai dawama, saboda su iya sanin su sama da ƙasa ai tun kafin a haife ka kuma har ka mutu ka bari suna nan, ba a taɓa jin wani ya ce ba a gansu ba. Zaka su tunda ba su yi imani da tashin kiyama ba, suna gani cewa sama da ƙasa za su dawama. To shi yasa sai su ma sai suke cewa duk abin da zai dawama sai a ce da shi madamati samatu wal ardu kaza. To sai Allah ya yi musu magana da irin harshen da suka saba, yana nufi za a dawama har abada. Kamar yadda kuke cewa in sama da ƙasa sun dawama to za a ci gaba da dawama a abu kaza, to shi ma haka ne Allah ya magana da su akan wannan fuskar. Waɗansu malamai suka ce a sama da ƙasan da ake nufi a nan sama da ƙasa na lahira ba na nan duniya ba, saboda a lahira akwai sama akwai ƙasa banda na nan duniya, tunda Allah ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat, bimana tubaddalu as-samawati wal-ardu min samawati ad-dunya wa ardi ad-dunya bi samawati al-akhirati wa ardiha. Za a canza sama da ƙasan duniya a kawo na lahira. To ana nufi matukar sama da ƙasan lahira suna nan, su kuma dama za su ci gaba da zama tunda a lahiran dama suke. To duniya to aljanna da wuta su ma za su ci gaba da zama, ma'abotan su ma za su ci gaba da zama matukar sama da ƙasan su na lahira suna nan. Ala kulli hal, idan ka dauki wannan ko ka dauki wancan dai ka tabbatar da cewa dukan su suna nufin za a dawama, ba wai ana nufi sama da ƙasa ran da suka rushe kuma sai aljanna da wuta su ma su rushe ba. Sannan kuma sai suka sake cewa to me yasa aka ce ƴan wuta za su zauna zuwa abinda Allah ya so, ma'anan ma da mace samatu wal ardu mun gama, amma illa ma sha a rabbu, zuwa lokacin da Allah ya ga dama. Me ma'anan zuwa lokacin da Allah ya ga dama? Alhali mun san in an shiga aljanna za a dawama ba za a fita ba har abada. Mun san in an shiga wuta kafirai za su dawama a ciki ba za su fita ba har abada. Me yasa Allah ya ce illa ma sha a rabbu? Waɗansu suka ce illa ma sha a rabbu yana nufi illa ma sha a rabbu ka mimma yamkusuna fihi yawmal qiyamati qabla dukulihim fiha. Gurgurdun zaman da za a yi a filin kiyama, tunda Allah tun a baya ya ce yawma ya'ti ranar kiyama kenan, liman khafa azabal akhirah, kaga ranar lahira, ranar lahira kuma ita ce wannan ranar ta yawma ya'ti. To sai ce a wannan ranar illa ma sha a rabbuka fi muktihim zakal yawmi qabla dukulihim fihima, kafin a shiga wuta da aljanna dade wanda za a yi ana jira kafin a shiga shine illa ma sha a rabbu. Wato dai za su dan samu sararawa ne kawai a filin kiyama kafin a gama hisabin kowa, amma ana gamawa an shiga to illa ma sha a rabbuka ya tsare sai a shiga kuma sai zama khalidina fiha. Waɗansu kuma suka ce illa ma sha a rabbuka, wato wannan sai ya zama wancan fassarar tana da alaka da ƴan aljanna muminai da za su shiga dama ba fita. Ayar farko kuma tana magana kan ƴan wuta kafirai da za su shiga ba fita, daka illa ma sha a rabbuka kafin su shiga ne suna shiga ba fita har abada, ƴan aljanna ma kafin su shiga ne suna shiga ba fita har abada. wadansu suka ce a ana magana ne akan wadanda za su iya fita a wuta su shiga aljanna wato al-usatu min al-mu'minin mu'minai musulmi masu laifi ahlut tauhid ya tabbata a hadisai da tawatur da kuma ijma'in ahlus sunnati wal jama'a cewa babu mu'mini wanda ya imani da Allah ya mutu da tauhidi da zai dawama a wuta ko min laifinsa yana aikata laifuffuka ko menene sai ya fita a wuta watan wata rana to in ya shiga wutan sai ya zama wannan ayar tana magana akan irin su ne ba akan wanda suka mutu da kafirci ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce shafiyun bai ce kafirun ba yace wa sa'id kaga dan aljanna kenan wanda godu ya shiga wuta da ba ya zama shafi ko da ya zama musulmi ne in dai har ya shiga wuta to ai ya zama min ahli shakawa bai samu rabo ba to sai suka ce illa ma sha a rabbuka anan shine zaman da zai yi a wuta kafin a cire shi zai zauna a ciki ma da mati samawatul ardu illa ma sha a rabbu na gurgudun yanda Allah zai wanke laifinsu da wuta a kona sannan daga baya a fitar da su a kai su aljanna ayar fa ammal ladina shaku kenan amma fa wa ammal ladina sa'idu ko su'idu shi kuma zai zama illa ma sha a rabbuka shine lokacin da basu shigan ba suna cikin wuta suna ta jira a cikin wuta ga wurin su nan an gina a cikin aljanna amma empty ne basu zo sun shiga ba kaga illa ma sha a rabbu suna jira lokacin da Allah ya so sai lokacin da Allah ya so laifin su ya kare an kona su taci taci ne sun zama gawayi wasu su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan azo a sa su a cikin wato tafkin da Allah zai tsirar musu da tsokan jikin su sannan daga baya su zo su dawo aljanna zaman da suka kafin su shiga aljanna shine illa ma sha a rabbu sai dai abin da ubangijin ka yaso ina fata an fahimci wadannan fasarori guda hudu dangare da taujihin ma'anar illa ma sha a rabbuk da kuma ma damatis samawati wal ard sai Allah ya ce ata'an ghayra majdud wannan wata kyauta ce daga wurin Allah wadda ba ta yankewa ita ce wato ta aljanna to bayan wannan yanzu wadannan ayoyi guda biyu sun sa saboda iskalin da suka kawo a wajen tafsiri tun daga wajen lun daga lokacin sahabbai har zuwa yanzu nan ya sa zamu shiga cikin wata mas'ala mai matukar muhimmanci amma mai hadarin gaske na kira ta mai muhimmanci saboda ta ta'allaku bil jannati wan nar tana da alaka ne da wuta da aljanna dukan mu kuma muna tsoron wuta muna kuma kwadayin aljanna shi yasa take da muhimmanci amma tana da hadari saboda magabata da yawa sun yi ta maganganu akan wannan matsalar inda har Ibnul Qayyim yake cewa matsalan ta fi duniya da abin da ke cikin ta girma ita ce matsalar wato alqaulu bi fana'in nar shin wai wannan wuta din idan aka shiga wato za a yi ta zama a ciki a yi ta zama a ciki waɗanda suka shige ta kuma ba za su taba fita ba har abada da farko mu sani ba a yi sabani ba tsakanin al'umman musulmi gaba daya ahlus sunnati wal jamaa gaba dayan su sun yi ijma'i cewa idan an shiga aljanna ba za a fita ba har abada kuma aljannar ba za ta kare ba har abada tun daga ranar da aka bude maka kofar aljanna ka shiga ka sa kafarka ka taka a ciki to ba za ka sake fita ba har abada kuma kai ma ba za ka taba neman a ce a canza maka ba ko ka mutu saboda dadin ba zai kare ba a jikinka ballantana ya hau maka kai sannan ba ka tsufa ballantana kamar yadda duniya take ka ji ka gaji da zaman haka za ka ci gaba da zama a matsayin wadanda Allah ya ce urban atraba dukkan su matasa ne gaba ɗayan su sako'in juna wato mazan su da matan su kuma haka za a yi ta zama a ciki la ya baguna an hahiwala babu wani dan aljanna da yake fatar a masa canji ballantana ma ta kare kuma in sun shiga Allah madaukakin sarki ya ce la yaduquna fiha almauta illa almautata alula ba za su sake dandana mutuwa ba in banda mutuwar da suka dandana a farko wannan babu iskali akai dangane da aljanna yanzu abin da ya rage shine akan wuta me ya jawo wannan sabani shine shin wannan waɗannan kafirai waɗanda Allah yayi alkawarin zai sa su a wuta shin idan Allah ya sa su a cikin wuta za su yi ta zama kamar yadda ƴan aljanna suke ta zama waɗannan a cikin rahama waɗannan kuma a cikin azaba haka za a yi ta yi abadan abadal abidina sannan sarmadiyan layan kafe wato rayuwa ce za a yi ta zama ba za a taɓa samun randa za ta ƙare ba wannan shi ne abin da ya jawo wannan saɓani kuma abu ne wanda yake da hadari domin akwai nassoshi na alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da kowanne ka taɓa daga ciki ka iya jin cewa ka yi jazama akan magana guda ɗaya ta yiwu ta iya zama kana da hadari a kanka don haka shi yasa ni ma na ga za mu ware wannan lokaci da ya rage mu yi bayani iya gwargwadon abin da na tattaro na daga maganganun malamai da ra'ayoyinsu da fahimtarsu a wata ƙar misala da na rubuta da na sa mata suna talhisu ara'il ulama fi mas'alati halin nari fana da farko malamai magabata da mutanen zamani na yanzu sun yi maganganu dangane da wuta to amma kuma waɗansu sun ce yin magana akan cewa wuta za ta ƙare magana ce ta bid'a wanda babu ita addinin musulunci cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai Ash-Sheikh Al-Buti a cikin littafinsa As-Salafiyyatu Laysat Madhhaban to amma wasu malamai kaman Sheikh wato Salih Al-Fauzan ya masa raddi akan cewa wannan maganar da ya faɗa ba daidai bace kace bid'a ne yin magana cewa wato yin maganar cewa shin wuta za ta dawwama ko kuma za ta ƙare yace bai kamata ka kira ta da bid'a ba domin ba a yi ijma'i na malaman musulunci akan haka ba sannan kuma kiransa cewa bid'a ne ya saba da abinda malamai suke kai na cewa akwai sabani kashi biyu cewa shin wuta za ta ci gaba da dawwama har abada kamar aljanna ko kuma a aljanna ce za ta dawwama amma wuta kam za ta ƙare wato Ibnul Qayyim Allah ya yi masa rahama a cikin wato littafinsa da ya fi shahara wanda ya fi kowane littafi yin magana akan wannan matsalar littafinsa na Hadil Arwah ila Biladil Afrah wanda ya rubuta shi akan aljanna to ya yi magana dangane da wuta ma a ciki inda yake cewa wato duk wanda yake cewa wannan maganar bid'a ce cewa yin magana akan batun wuta za ta ƙare ko ba za ta ƙare ba yace wannan maganar ba daidai bace yace tabbas an samu magabata waɗanda suka yi magana akan haka sannan wanda kuma ya ruwaito maganar wani ba laifi yayi ba yace daga cikin waɗanda suka yi magana akan wannan suka nakalto maganganun malamai akai har da Sheikhul Islam Abul Abbas Ibn Taymiyyah Al-Harrami qaddasa Allah ruhuhu yace shi kansa yace daga cikin salaf da khalaf akwai sabani kashi biyu akan cewa shin maganar wuta din nan tabbas za ta ci gaba da wanzuwa har abada ko kuma akwai lokacin da za ta ƙare wannan dai ya nuna mana a takaice cewa wato wannan zancen na maganar wato wuta za ta ƙare ko za ta dawwama lalle akwai sabani akan ta to amma akwai waɗanda su suka ce ma wato malaman ahlus sunna kam sun yi ijma'i akan cewa wuta da aljanna za su dawwama babu ɗayansu wanda za ta bushe wanda ya nuna cewa kamar yadda nace magana tana da hatsari waɗansu suna cewa ijma'i ne ta hanyar in ka yi magana akan haka to ka saba wa ijma'i ne cikin waɗanda suka nakalto wannan ijma'i hadda wato Abu Hatim da Abu Zur'a dukansu Ar-Raziyan kamar yadda wato al-Imam al-Lalaka'i ya faɗa cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a sannan al-Imam Ibn Hazm shi ma ya faɗa sannan Hafiz al-Maghrib wato Ibn Abdul Barr shi ma ya faɗa a cikin tamhid dukansu sun yi maganganun da suke nuna cewa ijma'i ne ma na ahlus sunna cewa wuta da aljanna duka za su dawwama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya magana me kama da wannan a cikin dan uta'arudul aqli wan naql inda yake cewa waqala ahlul islam jami'an laysa lil jannati wan nari akhir yace ma yace musulmi gaba daya sun ce da wuta da aljanna ba su da karshe ha kuma ya fada cikin littafin bayanu talbisul jahmiya shima yace wa qad tafaqa salaful ummati wa a'immatuha shima magana zuwa karshe da take nuna kamar ya yadda cewa akwai ijma'i akai to amma shi da kansa kuma a cikin wasu wuraren kamar yadda shi ibnul qayyim ya jingina mata a cikin hadil arwah cewa ya ce akwai maganganu guda biyu akai amma kamar wannan yana nuna shekul islam zabin sa mai yiwa ya fi karfin wato karkata ga cewa wuta za ta dawama kamar yadda aljanna za ta dawama kana iya fahimtar wannan cikin wasu maganganun sa kamar yadda aka kawo a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 8 shafi na 304 da kuma mujalladi na 18 shafi na 307 to amma shi ibnul qayyim Allah ya masa rahama wanda shine yafi kowa yin dogon bayani akan wannan wanda ya warware wannan matsalar sosai a cikin littafin sahadil arwah da kuma shifa'ul alim wanda har ya sa wasu daga cikin malamai kamar wato Muhammad Rashid Riba a cikin littafin sa na tafsiri tafsirul manar ya yabe shi akan wannan yace Allah ya saka masa da alheri da ya warware wannan matsala wanda ta damu musulmi ta kuma sa manya-manyan malamai ma suka kasa magana akai to shi ibnul qayyim da yazo sai yake cewa mazhabobin mutanen duniya akan maganar wuta har guda bakwai ba wai ma guda biyu bane kawai yace mazhaba ta farko ita ce waɗanda suke cewa duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba har abada ko wane ne shi ko musulmi ne ya shiga ba zai taɓa fita ba wannan shine maganar khawarij da kuma mu'tazila su sun ce duk wanda ya riga ya shiga to ya shiga kenan har abada ba fita kashi na biyu sune waɗanda suka ce yan wuta duk wanda ya shiga za a musu azaba ne zuwa wani lokaci kawai sannan daga baya sai wutar sai ta canza sai ta zama dabi'ar jikinsu sai saba da ita sai zama daga baya ma dadi kawai suke ji ba zafi ba wannan kuma wato daga cikin wanda suka faɗi wannan akwai wato babban zindikin nan shine Ibn Arabi Abba'i wanda yake da aqidar al-hulul wal-ittihad wanda yake shine shugaban masu aqidar yan haqiqa masu ganin komai Allah ne mataba ta uku ita ce waɗanda suke cewa za a yi azaba wa ɗan mutane zuwa wani lokaci daidai lokacin da aka kayyade in aka gama kuma sai a cire su a sake kawo wasu haka za a yi tayi kawai wannan ita ce maganar Yahudawa kamar yadda suke cewa lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat zuwa waɗansu kwanaki suka ce sai a cire mu irin su ne Allah yake zalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat mataba ta hudu ita ce waɗanda suke cewa ɗan wuta za su fita a cikin ta sai kuma ita sai ta zauna a matsayin wuta kawai sai zama ba kowa a ciki amma ita tana ta ci amma duk sauran wanda suke ciki su za a cire su mazhaba ta biyar ita ce waɗanda suke cewa ita wutar ce za ta ƙare gaba ɗaya ta zama babu ita wato tunda ita ma ai halittar ta aka yi duk abin da yake saman mai kuma dole ya ƙare ya bar ubangiji wannan ya hada hadda aljanna da komai ma zai ƙare sai zama sauran ubangiji wanda ita ce aqidar jahmiya jahm ibnu safwan da shi da mabiyansa wannan ita ce aqida su cewa da wuta da aljanna duk za su tattara su ƙare sai a bar Allah shi kadan sa sai mataba ta shida ita ce waɗanda suke gani cewa dan wuta rayuwar su za ta zo ta ƙare su daina motsi su zama kamar duwatsu kawai a ciki sai su zama sandararrun abubuwa sai zama gaba ɗaya sun mutu sun ƙare ba motsi amma wutar tana nan su kuma suna ciki amma su din sun ƙare su ma har sun zama kamar wutar wannan ita ce maganar wani Abul Huzail Al-Allas shugaban Mu'tazila sannan sai mataba ta bakwai ita ce waɗanda suka ce wuta tana nan zuwa lokacin da Allah ya ga dama za ta ci gaba da ci da ita da mutanen cikin ta amma zuwa lokacin da Allah ya so in ta ci har ta kai lokaci mai tsawo wanda Allah ne kadai ya san tsawon shikenan sai ta kare mutanen cikin ta masu kare sai zama sora mutanen kirki kadai suke tare da Allah wannan ita ce wannan maganar da yanzu muke magana akan ta wanda wasu malamai da yawa suke magana akan cewa ita ce maganar da ta dace da waɗansu ayoyi an ruwaito wannan magana daga Umar dan Khattab sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito ta daga Abdullah dan Mas'ud an ruwaito ta daga Abu Huraira an ruwaito ta daga Abu Sa'id al-Khudri an ruwaito ta daga Abdullah dan Abbas sannan daga cikin tabi'ai an ruwaito ta daga Abd ibn Humayd da sauransu wanda wannan maganar ita ce maganar da shi Ibn al-Qayyim a cikin Hadil Arwah ya karfafa ta kuma ya kawo dalilan da ya kare ta kuma yake nuna alamar kamar shi ma ita ce maganar da ra'ayinsa ya dace da ita ita ce kuma maganar da shi Muhammad Rashid Riza ya karfafe ta a cikin tafsirinsa da kuma waɗansu daga cikin malamai waɗanda suka karɓi wannan magana kenan dai in ka fahimta wannan magana ta bakwai ita ce yanzu ta rage wadda za mu iya yin tattaunawa a kanta tunda ita ce aka ji haddasa habbai a ciki kamar yadda aka ruwaito duk da cewa waɗansu kuma wato sun yi rubuce-rubuce da suke nuna cewa jingina wannan abun wasa habbai bai inganta ba amma waɗansu kuma sun ce irin su Ibn al-Qayyim ba za su zo su faɗi magana haka kawai ba har su Ibn Taymiyyah ba tare da suna da madogara da ta tabbatar cewa waɗannan sahabbai sun faɗi wannan magana kuma an ruwaito ta daga gare su ba na cewa suna daga cikin masu ra'ayin cewa wuta watan wata rana za ta kare to yanzu sai mu shiga cikin dalilai mu ji menene dalilan waɗanda suka ce wuta kamar aljanna take kar mu manta cewa dukkanmu musulmi mun yi imani kuma mun yi yaqini cewa aljanna kan ba za ta kare ba ita da ma'abotanta yanzu duk abin da ake tattaunawa akai akan wuta ne waɗanda suka ce wuta ita ma kamar aljanna take yan wuta musamman kafirai waɗanda suka mutu da kafirci da shirka waɗanda Allah madaukakin sarki akan su ya ce la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna aljanna hatta yalja aljamalu fi sammil khiyat to dukkan su irin waɗannan kan sai suka ce za su dawwama a cikin wuta abadal abidina kuma wutar ma za ta dawwama tana cin su ko yaushe domin Allah madaukakin sarki ya nuna istimrariya a cikin fadin sa kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadukul adab duk lokacin da fatar jikin su ta zagwanye ta kare sai a sake musu wata sabuwar fatar sai su ci gaba da yin da azaba sune wanda Allah ya ce zidnahum azaban fawqal azab kullum za a yi ta kara azaban sama da wanda suka ji jiya sama da wanda za su ji yau a gobe sama da yanda za su ji jibi wato sama da wanda za su ji a gobe idan jibi ya zo haka za a yi ta yi har abada wannan shine maganar mafi yawa daga cikin malamai na da da yanzu ita ce kuma maganar da muka hakaito cewa waɗansu ma sun ce ijma'i ne na ahlus sunna babban dalilin su shine waɗansu ayoyi guda uku a cikin alqur'ani waɗanda Allah yayi amfani da wato lafazin at-ta'bid nuna cewa har abada akan yan wuta waɗannan ayoyi guda uku ta farko ita ce a suratul nisa wanda Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika ala allah yasira Allah ya ce abada ba kai khalidina ba a wuri na biyu shine inda Allah ya fada a suratul ahzab inna allaha la'ana alkafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira wannan ma Allah ya ce abadan sannan sai wuri na uku na karshe shine a cikin suratul jin wa man ya'si allaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada hatta idha ra'aw ma yu'adun to Allah ya ce khalidina fiha abada to wannan shine babban dalilin su da cewa Allah tunda ya sa ba kawai khalidina yake ba har da abada to lalle har abada za su ci gaba da zama a ciki sannan bayan wannan kuma suka kawo ayoyi waɗanda Allah ya nuna dawwama din wanda shi babu abadan a cikin sa su ma suna da yawa a cikin alqur'ani kamar fadin Allah ta'ala ulaika ashabun nari hum fiha khalidun da yawa a cikin alqur'ani da Allah yake wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha da fadin Allah ta'ala fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha da fadin Allah ta'ala ulaika habitat a'maluhum wa fil nari hum khalidun da fadin Allah ta'ala fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha ذلك الخزي العظيم فأن له كنا أتشين سورة التوبة دفتن الله تعالى سورة النحل فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ده ثورة مرهن عند الله يفتحك دفتن الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها da kuma fadin Allah ta'ala na karshe a cikin suratu al-bayyina innal ladhina kafaru wato min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya sannan kuma suka sake istidlali da cewa Allah ya ce a cikin wuta za su yi yunkurin za su fita amma ba za su iya fita ba wannan ya nuna cewa za a yi ta zama a ciki kenan kamar fadin Allah ta'ala كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار دفتن الله تعالى سورة المائدة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دفتن سا وما هم منها بمخرجين سورة الحجر دكما فتن سورة ربيو كلما أرادوا أن يخرجوا منها دمن غم سورة الحج دكما wato uidu fiha a cikin suratul sajda duk wannan suna nuna cewa ba za a iya fita ba a cikin an shiga suka bare kenan sanan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa kadan daga cikin su sune waɗanda Bukhari da Muslim duka suka ruwaito kamar hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi da babansa inda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yudkhilullahu ahlal jannati aljanna Allah zai shigar da ɗan aljanna cikin aljanna wa ahlan narin nar Allah zai shigar da ɗan wuta cikin wuta kuma ya kuma mu'addinun bainahum fa yaqul sanan sai wani mai kira ya tashi tsakanin wuta da aljanna yace ya ahlal jannati la maut ya ku ɗan aljanna kun shiga kenan ba mutuwa wa ya ahlan nar la maut ya ku ɗan wuta kun shiga kenan ba mutuwa kullun khalidun fiha kullun khalidun fi ma huwa fi kowa zai ta zama har abada zai ta zama ya dawama a cikin inda yake ciki sanan hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi shima yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar kiyama za a zo da wuta bayan an shiga wuta da aljanna za a zo da wato mutuwa a tsakanin su kamar wato siffar rago sai a kira ɗan aljanna a kira ɗan wuta a ce kun ga wannan sai ɗan aljanna su gani suna jin tsoro sun dauka za su mutu ne ɗan wuta su gani suna murna saboda suna son su mutu to sai a ce da su wannan menene sai duka su ce mutuwa ce sai a yanka ta sai a ce to ku dan aljanna wato ya ahlal jannati khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut ku dan aljanna ku ta zama ba mutuwa kuma dan wuta ku ta zama ba mutuwa wannan kadan ne daga cikin dalilai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi istidlali da su akan cewa wuta in an shige ta kafirai ita ba za ta kare ba su ma ba za su kare ba haka za su yi ta dawama a ciki to sai kuma waɗanda suke da wannan ra'ayin da cewa wuta za ta kare wata rana ɗan cikin ta ma za su kare sai Allah ya bar sai wato waɗanda suke cikin aljanna kadai ga dalilan su kadan daga ciki ɗaya daga cikin dalilan su shine cewa suka ce mu fa ku tuna bayin wani ubangiji ne inna rabbi rahimul wadud wannan ubangiji namu shine ubangiji mai jin kai shine ubangiji mai tausayi ubangiji mai rahama suka ce wannan ubangiji namu siffan nan tasa ta rahama siffa ce fa wato wanda take zatiya wanda take tayi alaka ne da zatinsa saboda ya ce rahmati wasi'at kulli shay rahama ta da tausayi na ta hada komai da komai suka ce ta yaya zaka ce Allah bayan ya ce rahamarsa ta hada komai kuma a ce waɗannan mutane da suka yi kafirci Allah zai ci gaba da kona su har abadal abidina babu ranar da rahaman nan tasu za ta yi aiki. Suka ce ai duk yadda Allah madaukakin sarki zai kona kafirai da laifin da suka yi, rahamarsa ta fi karfin wannan fushin nasa, tunda ya ce rahmati wasi'at, ya ce rahmati sabaqat ghadabi, ya ce rahmata da jin kaina ya riga yi fushina. Doka tunda Allah yana da wannan rahama da jin kai din, kuma siffar tana nan tare da shi ba za ta gushe ba. Suka ce tabbas akwai ranar da Allah zai nuna ta, waɗannan mutane za su dade kan a cikin wuta, za su yi ta zama kan a cikin wuta. Suka ce amma rahamar Allah ta tabbatar da cewa ba yadda za a yi Allah ya kona su sama da laifinsu. Sun yi laifi ne na yin shirka da kafirci na waɗansu shekaru 80, 60, 40, ko shekara nawa ne mutum ya yana kafirci, akwai dai iya lokacin da ya gama ya mutu, lokacin kuma ya daina laifi tun da ya mutu. To Allah ma zai musu azaba ne gurgurun wannan. Don haka wata rana in dai an gama kona wannan laifin, dole zai kare a ce rahmar Allah kuma ta zo ta zama ta shafe wannan fushin nasa, sai Allah ya shafe su gaba daya. Ba dai zai ba su rahmar ba ta cewa a shigar da su aljanna, don ya ce faqad harramallahu alaihi aljanna, haramun ce, wa ma'awahu an-nar, wuta zai shiga, amma wuta in ta kare shi ma zai kare gaba daya. Wannan suka ce shine babban dalilin su akan in dai ka auna wane ne ubangijin nan namu. Suka ce ubangiji ya fi karfin yayi ta azaba, a ce azaban nan ba za ta kare ba har abada. Dalilin su na biyu shine suka ce a cikin Al-Qur'ani galibin inda Allah madaukakin sarki yake nuna alamar zai yi kuna, kamar wannan aya da yanzu akan ta ne muke wannan bayani, wato ayar cikin suratu Hud ta nuna cewa Allah madaukakin sarki wannan azabar tasa da zai yi tana da alaka ne da sifar safi'iliya, wato sifatul iradati wal mashi'a. Amma ɗan aljanna sifar sa ce zatiya, sifar rahama, ita ce za ta dawwama. Suka ce a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta, Allah madaukakin sarki ya ce fa ammal ladina shaku fa fin nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk. Sai Allah ce inna rabbaka fa'alun lima yurid, sai ya alakanta shi da alfi'il, ubangiji yana yin aikin lima yurid, sai kawo irada, ashe son sa ne da ganin damansa yayi alaka da siffarsa ta aiki ne. Suka ce amma wajen abin da ya shafi rahama, sai Allah ya jingina shi da siffarsa, wato ta zati, shine yace wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk, sai yace ata'an ghayra majzuz, sai yace wata kyauta ce, kyautar Allah kuma rahamarsa ce, ghayra majzuz, wanda ba za ta taba yankewa ba, sai ce ita ba za ta kare ba. Amma yace inna rabbaka fa'alun lima yurid, Allah zai yi abin da yaso, kenan akwai lokacin da Allah zai iya ganin dama cewa ya canza. Wannan kuma Allah ya ce ba zai canja ba, don ya ce ghayra majzuz, saboda shi ba zai taba karewa ba. Dalilin su na gaba shine suka ce Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani waɗansu ayoyi waɗanda suke nuna cewa za a kona ɗan mutane zuwa wani lokaci, amma akwai lokacin da in Allah ya ga dama zai canza wannan, wato azabar tasu ya fasa ta. Suka ce ɗaya daga cikin dalilai akan wannan shine faɗin Allah ta'ala a cikin suratul an'am, da Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu, a wajen da Allah madaukakin sarki yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'ashara al-jin qad istakthartum min al-insi wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sha'a Allah. Allah yace za ku shiga cikin wuta illa ma sha'a Allah, sai lokacin da Allah ya ga dama. To tunda Allah yace illa ma sha'a Allah, yace ya nuna akwai alamar lokacin da Allah zai so ya canza. Sannan suka ce dalilin su na biyu shine wannan aya da muka karanta, cewa Allah yace illa ma sha'a rabbu, kuma Allah yace inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sannan aya ta uku ita ce Allah yace la bi fi nafiha ahqaba, za su zauna a cikin ta zamani mai yawa. Ahqab jam'i ne na al-huqub, al-huqub kuma shine a ce decade, shekara 10, a sake wani, a sake wani, a sake wani. To ashe in dai za a yi ta yi zuwa wani lokaci ahqaba, to ya nuna cewa akwai lokacin da ahqab din za su kare shi kuma Allah madaukakin sarki ya dakatar da wannan azaba ta su. Dalilin su na gaba shine suka ce wannan an ruwaito shi daga sahabbai, sahabbai ko su suka fi kowa sanin alqur'ani da hadisi, suka ce an ruwaito shi daga Umar, ya faɗa karkashin tafsirin wannan aya talabisina fiha ahqaba, ya ce laula bita ahlun nari fin nari adada ramlin lakana lahum yawmun yakhrujuna fi, ya ce inda ɗan wuta za su zauna a cikin wuta gurgurdon yawan yashi kowace shekara a ɗauki kwaya ɗaya a jefar, ya ce dai ai akwai ranar da yashi zai ƙare, akwai ranar da ƙasar duniya za ta ƙare, to ranar za su iya fita. Sannan kuma Abdullahi ɗan Mas'ud shi ma an ruwaito daga gare shi ya ce la ya'tiyanna ala jahannama zamanun tukhfaqu abwabuha laysa fiha ahad, yace akwai lokacin da jahannama fa zai kasance kofofinsu za a zo a rufe su wanda babu kowa a ciki, wadalika ba'da ma yalbathuna fiha ahqaba, lokacin da aka gama labithina fiha ahqaba kenan. An ruwaito irin wannan daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As, an ruwaito makamancin sa daga Abu Huraira wanda shi ma yake ce innahu sayati ala jahannama yawmun la yabqa fiha ahad, yace wata rana dai sai an zo lokacin da jahannama babu kowa a ciki, sai ya karanta wannan aya fa amman ladina shaku fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahiq. Haka kuma aka ruwaito daga Abu Sa'id al-Khudri da Abdullah ibn Abbas makamancin wannan. Dalilin su na gaba shine cewa wato Allah madaukakin sarki, ahlus sunna wal jamaa sunni ijma'i akan cewa Allah yana iya canza wa'idi amma baya canza wa'adi. Allah yana canza wa'idi shine in Allah yayi barazana da azaba to Allah yana iya canzawa, amma Allah baya canza wa'adi shine alkawari. Duk ɗan aljanna za su shiga aljanna da alkawari ne, shine Allah madaukakin sarki ce wa'adallahi haqqan da kuma la yukhlifu Allahu wa'da. Amma ɗan wuta duk abinda Allah madaukakin sarki yace zai musu wa'idi ne, to sun ce kuma dama an saba wa'idi ana iya sabawa amma wa'adi ba a iya canzawa. To idan Allah yace zan yi azaba sai yazo ya fasa, wannan adalci ne, ai wannan falala ce. Amma idan Allah yace zai yi azaba sai yayi, wannan adalci ne. To Allah kuwa mai falala ne bayan siffarsa ta adalci kuma yana da siffa ta falala. To sai suka ce wannan siffar ta falala wato daga Allah madaukakin sarki siffa ce wadda in ya ga dama yana iya yin ta domin tana da alaka ne da mashi'ar sa, to yana iya kuwa sanya wannan wa'idin nasa ya canza. Wa inni in wa'adtuhu aw wa'adtuhu lamukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi, kamar yadda suke istishadi da shi a larabci. To duk waɗannan maganganu dai akwai dalilai masu yawa gaskiya wanda iya ɗan abinda lokaci zai bayar kawai za mu iya tarfisinsa mu faɗa. Shine Ibn al-Qayyim shi a cikin Hadil Arwah din nan sai ya yi raddi akan duk waɗancan dalilai da waɗancan malamai suka kawo, ya yi jawabi a kansu. Na farko ayoyin da suka ce abadan da ayoyin da suka ce khalidina, ya ce a larabci an saba ana amfani da al-khulud, ana magana akan al-mukfi tawil, zama mai tsayi amma baya nufin a zauna har abada. Ya kawo dalilai na al-Qur'ani wanda suke nuna muminai duk da mun tabbatar ba za su dawoma a wuta ba, amma su ma Allah ya amfani da kalmar khulud a kansu, ko kuma wanda suka yi sabo wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, kuma kowa ya san ya'si Allaha wa rasulahu wanda ya sabo in mumini ne ba zai dawoma ba. Sannan wanda ya kisan kai Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha, kowa ya san in mumini ne ba zai dawoma a wuta ba, kuma gashi Allah ya ce khalidan, don haka yana nufin dadewa wala khalidan illa al-jibalan rawasi. Sannan kuma bayan haka inda ta'bid ta zo suka ce a larabci yana da alaka ne da siyakin, idan siyakin yana nuna kamar yanzu rayuwa ana ce mata rayuwa abadiya, duk da cewa ita ma za ta kare, suka ce don haka wato la yastalzim, don an yi amfani da abadan ya zama ana nufi sarmadiyan, ana nufi dade wanda za a yi tunda Allah ya ce ma damati samawati wal ard,
matukar sama da kasa suna nan to sai zama alama ce ta dadewa ita ma ba wai tana magana akan dadewa ta har abada ba sannan kuma yace kuma ayoyin da duk suke magana akan ba za su fita ba a wuta ba za su fita ba a wuta waɗanda kuka kawo yace waɗannan ayoyin suna nuna su ba za su za su yi kokari su kan ba za su fita ba kamar yadda Allah yace abun nan wa ma hum bi kharijina minan nar sannan kuma kullama aradu an yakhruju sune suke ta kokari yace amma daga baya ba a ce Allah ba zai fitar da su ba an ce su ne ba za su fita ba ko sun yi kokari amma ayar ba ta ce ba za a fitar da su ba yace amma na aljanna cewa aka yi ba za a fitar da su ba amma su yan wuta ba a ce ba za a fitar da sai aka ce ba za su fita ba yace wannan kuma aka an jingina musu ne amma wata rana baya hana ana iya fitar da su sannan kuma yace sai kuma cewa da waɗansu suka yi ijma'i yake ba maganan ijma'i anan tun daga abin da aka ruwaito daga sahabbai da kuma waɗansu tabi'ai sannan kuma yace duk sauran dalilai da aka kawo dukan su ma irin abin su yana warwarewa to yanzu menene a ƙarshe abin da zamu tashi akai abin da zamu tashi akai ni dai kam a tawo fahimtar ita ce wata magana da shi wato ibnu hadi shi kansa ibnul qayyim yayi a cikin wato shifaul alim wadda take tafi kowace magana wato zama mai kyau da kuma banƙaye a wuri na shine wannan al'amarin a bar shi akan wallahu a'lam Allah shi ya san me zai yi a ranar kiyama haka ya faɗa a cikin wato abin nan a cikin shifaul alim wanda yake nuna cewa wannan al'amari fa karshen sa wato na Allah ne yace wa ana fi hadhihi al-mas'alati ala qawli amirul mu'minina aliyin fa innahu zakara waye sai yake cewa wa yaf'alu Allahu ba'da zalika fi khalqihi ma yasha Allah shi zai yi abin da ya ga dama yace haka kuma magana da waɗansu sahabbai suka yi inda yake nuna cewa wato Allahu a'lamu istithna'ahu ala ma waqa'at shi wannan istithna'in Allah ne yafi sani me yake nufi bayan duk mun kawo maganganu na malamai jama'a wannan mufawwada shi ga Allah madaukakin sarki Allah shi ya san menene abin da zai yi shin wutan nan za ta ci gaba da dawama har abada in Allah ya ga dama ya haka inna rabbaka fa'alul lima yurid Allah abin da ya ga dama ne zai in Allah ya ga dama ya yafe musu dama annabi Isa ya ce in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim mun dai kan Allah ubangiji ka yafe mana ka mana rahama Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da azabar wuta Allah ka ni'imta mu da ni'ima ta aljanna hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh